fuerte, 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 fuerte. The Voice of America, direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan la'asariya ta yau Lahadi, wadda ta yi daidai da 10 ga watan Oktoba shekara ta 2021 miladiya, inda yanzu haka agogonmu a nan gundumar Colombia ke cewa karfe 11 na safe. Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Sarafilu Hashim Gumel da sauran abokan aikinmu. Amma kamun ku ji abinda muke tafa da su, bari mu fara muku da kanin labarai.
Wannan rahoto a cikin jaridar The New York Times ya ce kamfanin Moderna mai hada rigakafin COVID-19 yana aika alluran ne ga kasashe masu arziki. Mutane hudu ne suka mutu a yau Lahadi a birnin Adamawa mai tashar ruwa ta Yemen sakamakon harin bom da aka kai kan wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu. Abdulkadir Khan, wanda yake girma a matsayin uban shirin makamin nukiliya na Pakistan, ya rasu yana da shekaru 85 a wani asibiti a Islamabad da safe yau Lahadi.
Kanin labaran da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu sannu a hankali. A cikin taskar rahotanni kuwa, muna dauke da rahoto akan basussuka da gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce tana bin wasu hukumomin gwamnatin tarayyar.
Masu bincike ya kamata su dauka, saboda NATI ba ta da hurumin yin bincike, amma tana da hurumin yin wannan report.
A bangare daya kuwa, masana na alakanta matsalar almajiranci da rashin mutunta tsarin tsangaya.
Abinda kenan yanzu wa'annan abubuwan da aka ciro almajirci yayin da ake haifa ana sayarwa, matsalolin masu sata, duk wa'annan alama ne na rashin shugabanci.
Kaɗan daga cikin rahotanni da muke tafa da su kenan, sai a biyo mu cikin shirin don jin cikakkun rahotanni. Kamar kowace rana irin ta yau Lahadi, mukan kawo muku shirinmu na matasa a duniyar gizo, wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ta shirya kuma za ta shigo don ta gabatar. Amma dukkan mun ku kai ga jin waɗannan, sai an fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Wannan rahoto a cikin jaridar New York Times ya ce masu hada rigakafin coronavirus Moderna, wanda ya zama mafi kyawun kariya a duniya daga COVID-19, suna aika alluran ne ga kasashe masu arziki, sun bar kasashe matalauta suna jira da samun miliyoyin daloli riba. Jaridar ta ce rahoton ya ta'allaka ne da bayanai daga kamfanin Airfinity, kamfanin bayanai da ke bin diddigin jigira alluran rigakafin. A cewar labarin na jaridar The Times, Moderna ta tura kusan allurai miliyan guda zuwa kasashe matalauta. Idan aka kwatanta da Pfizer, ta aika da rigakafi miliyan 8.4, kuma Johnson & Johnson ma ya isar da allurai miliyan 25 kasashe masu karancin kuɗi. Bugu da ƙari, jaridar Times ta ce jami'an gwamnati a wasu kasashe masu magajin kuɗi sun shiga sun ba da rahoton cewa dole ne kasashensu su biya ƙarin kuɗin rigakafin Moderna fiye da Amurka da tarayyar Turai. Mutane hudu ne suka mutu a yau Lahadi a birnin Adamawa mai tashar jirgin ruwa ta Yemen sakamakon harin bom da aka kai kan wasu manyan jami'an gwamnati guda biyu, waɗanda suka tsira kamar yadda jami'an tsaron suka bayyana. Fashewar ta rutsa da ayarin ministan aikin gona Salim Al-Sokotrai da gwamnan Aden Ahmed Lamlas a gundumar Tawahi, inji jami'ai. Fashewar ta kashe akalla mutane hudu a cikin mutanen Lamlas tare da ruwan tosa akalla 5 da ke wucewa, inji su. Jami'an sun ce an kai waɗanda suka jikkata zuwa asibitoci domin yi musu magani. Harin ya lalata gine-gine da dama a yankin da saurin jami'an tsaro suka rufe ta. A cewar jami'an da suka nemi sakai sunan saboda ba ba su izinin yin bayani ga manema labarai ba. Prime Minister Amin Abdul Malik Said ya kira fashewar a matsayin harin ta'addanci kuma ya bada umarnin a gudanar da bincike babu wanda nan da nan ya dauki alhakin harin. Abdulkadir Khan, wanda ake girmama a matsayin uban shirin makamin nukiliya na Pakistan, ya rasu yana da shekaru 85 a wani asibiti a Islamabad da safiyar yau Lahadi bayan doguwar jinya, yayin da ake jinjinawa kan a matsayin gwarzon ƙasa saboda sanya Pakistan ta zama cibiyar nukiliyar musulunci ta farko a duniya. Ƙasashen yamma sun zarge shi da sarrafa fasahar nukiliya zuwa Iran da Libya da Koriya ta Arewa. Ma'aikatar harkokin cikin gida ta Pakistan ta bada sanarwa a yau Lahadi cewa za a yi jana'iza ga Khan kuma za a sassauta tutar ƙasar. Gwamnatin Pakistan ta kuma ce ta bada sanarwa ayyukan jana'izar Khan za a yi su ne tare da cikakkiyar sanarwa a hukumance, kuma manyan shugabannin fararen hula da kuma shugabannin ayyukan sojan ƙasar za su halarta. Firayim Minista Imran Khan ya ce ya yi matuƙar baƙin ciki da rasuwar masanin, yana mai kiransa da abin koyi ga 'yan Pakistan.
Labaran duniya kashi na farko kenan, amma kamun a kai ga jin kashi na biyu za mu fara da wannan rahoton namu. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya amince da haɗin gwiwa tsakanin hukumar sa ido a kuɗaɗe da ake samu a harkar man fetur iskar gas da kuma ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa wato NITI da hukumomi da ke yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar, domin ƙwato wasu maƙudan kuɗaɗe na gwamnatin tarayya waɗanda aka kimanta sun kai naira triliyan 2.7 da ake bin kamfanoni kimanin 77 a cikin kamfanonin hadda matatar man fetur ta ƙasa wato NNPC. Rashin biyan waɗannan kuɗaɗe suna yin tarnaƙi ga tattalin arzikin ƙasa. Wakiliyarmu a birnin tarayya Abuja, Madina Dauda, ta yi muna nazari na irin naƙasu da waɗannan basussuka ke kawowa musamman ga tattalin arzikin ƙasa da ci gaban al'umma.
Bayanin waɗannan kuɗaɗe na ƙunshe ne a wani rahoton bincike da hukumar sa ido akan kuɗaɗe da ake samu a harkar man fetur, iskar gas da ma'adanan ƙarƙashin ƙasa wanda aka fi sani da NITI ta fitar. Babban sakataren NITI Dr. Oji Ogbonnaya Oji ya bayani cewa hukumar ta damu matuƙa da rashin biyan waɗannan basussuka, inda ya sha alwashin za su yi ƙoƙari su ga an biya kafin su kammala haɗa rahoton su na shekara 2020.
We are worried that it should be paid before our 2020 report because we don't want to see it in our books in 2020.
A lokacin da yake ƙarin haske a game da waɗannan basussuka, ɗaya cikin daraktocin gudanarwa na hukumar NITI, Dr. Iliya Gashinbaki, ya yi bayani cewa
yanzu an shiga yarjejeniya da EFCC da kuma ICPC don su taimaka, saboda duk sanda aka yi wayannan report shekara bayan shekara mun ga lalle masu bincike ya kamata su dauka, saboda NITI ba ta da hurumin yin bincike amma tana da hurumin yin wannan report ita kadai. Mu daidai inda muka tsaya mun bar ma masu bincike su ci gaba da gana.
Dr. Iliya, baka gani ya kamata a sabunta wannan doka ya tafi da zamani?
Lalle lalle ne a canja dokar NITI nan yadda za a kara karfafa ta dai ta zama tana da gwiwa na tabbatar da report nata an dauke ta da muhimmanci, kuma waye da aka ce su dawo da kudi sun dawo da kudaden.
Shi kuwa ɗaya cikin daraktocin gudanarwa daga shiyar Arewa ta Tsakiya, Dr. Bashir Gafai, ya tsokaci yana cewa
za mu je mu kai ziyara ta wayar da kai ga iyayen al'umma, iyayen ƙasa da gwamnatin jihar Katsina da 'yan majalisa. Za mu je mu tantauna da su, mu sanar da su muhimmancin wannan kula da ma'adanai da muke da su. Shi ma'adani wato arziki ne na al'umma, shugabannin su kuma wakilan al'umma ne. Saboda haka jama'a su gane kar su ba da goyon baya ga ɓata gari. Masu zuwa suna haƙo wannan ma'adanai wato ba bisa ƙa'ida ba, su ba da haɗin kai da gwamnati, domin ita gwamnati da abin ta samu to na jama'a ne. Shi ko mutum in ya zo samu abu nashi ne na kanshi. Saboda haka idan jama'a suka ba da goyon baya da haɗin kai suka taru aka kula da wannan ma'adanai da ke cikin ƙasa, to lokacin da gwamnati za ta ba da izinin kamfani ya zo ya haƙi wannan ma'adani, to gwamnati zai ba kasanta. In ya ba ta kasanta, ita kuma za ta zo ne ta kashe ma jama'a, a yi masa hanya, a yi masa asibiti, a yi masa makarantu, a kula da lafiyarsu da kuma buƙatu na yau da kullum.
abin jira a gani shine yadda za ta kaya tsakanin hukumomin da ake bin bashin naira trillion 2.7 da kuma hukumomin gwamnati da aka ba izinin karbo kudaden. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Masauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma sai labaran duniya kashi na biyu.
Jirgin saman Rasha ya hadari a yankin Kakarstan yau Lahadi, inda ya kashe mutane 16 tare da rawan ta 7, inji ma'aikatar agajin gaggawa. Jirgin L-14 Turbolet ya yi hatsari tare da mutane 23 a ciki, har da rukunin masu tsalle-tsalle, da misalin karfe 9:23 na safe a wannan yankin kusa da garin Menzelski, inji ma'aikatar, inda ta kara da cewa an ceto mutane 7 daga tarkacen. Duk mutanen 7 suna asibiti tare da ɗayansu wanda ke cikin mawuyacin hali. L-14 jirgi ne mai jigilar gajeren zango, ko da yake Rasha ta inganta matakan tsaro na jiragen sama a cikin yan shekarun nan. Haɗarurruka musamman na tsofaffin jirage a yankunan karkara ba sabon abu bane. Wani jirgin sufuri na Antonov samfurin AN-26 ya fada a watan da ya gabata, inda ya kashe mutane 6. Wani kuma ya hadari a Kamchatka a watan Yuli, inda ya kashe dukkan mutane 28 da ke cikin jirgin. Daga ƙarshe yau Lahadi, ɗan ƙasar Iraki sun kada ƙuri'unsu a babban zaben da yawa suka ce za su kauracewa saboda rashin imani da tsarin demokradiyya da mamayar Amurka ta kawo a 2003. Ana gudanar da zaben watanni da dama da wuri a ƙarƙashin sabuwar dokar da aka tsara don taimakawa 'yan takara masu zaman kansu martani ga dimbin zanga-zangar kin jinin gwamnati shekaru 2 da suka gabata. Amma ana sa ran fitattun masu dauke da makamai da kuma mabiya aƙida Shi'a masu rinjaye za su kada ƙuri'a. Akalla jami'u 167 da 'yan takara sama da 3,200 ke fafatawa don samun kujeru 329 na majalisar Iraki, a cewar hukumar zaben ƙasar. Zaben ƙasar Iraki sau da yawa yana ɗaukar tsawon watanni ana tattaunawa kan shugaban ƙasa da firayim minista da kuma majalisar ministoci. Da sanyin safiyar jiya Juma'a ne ƙungiyar Taliban ta sanar da cewa ministan harkokin wajen Amir Khan Muttaqi tare da wasu manyan jami'ai sun bar Kabul zuwa Doha.
Ya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Yanzu kuma bari mu shiga taskar rahotanni. Koma baya da ake samu a duk fannonin rayuwar yau da kullun a ƙasashe masu tasowa tana da alaka da irin yadda jahilci yake yin katutu a cikin jama'a, haka zalika da yadda mahukunta ke tallafawa tsarin yaƙi da jahilci a mahangar masana. Najeriya ba a barta a baya ba, don kuwa rashin galihu da ake nuna wa almajirai a tsarin karatu na taimakawa wajen durƙushewar duk wani tsari da ake da shi a ƙasar. Ko a wani ma'auni masana suka yi dogaro da hakan? Abokiyar aikinmu Halima Abdulrauf ta yi muna nazarin halin da tsarin sangaya ke ciki a ƙasar.
Yanayin shugabancin da Najeriya take karkashi ya daɗe, yana lalata ƙasa. Farar hula suka zo suka maida da demokradiyya ɗin nan game da su ba da jama'a ba. Ka gani aka kau da hankali daga tattalin arziki, daga tsaro, daga haɗa kan 'yan Najeriya. Aka koma kawai sai dai a tatsi Najeriya, a sa aljihu, a ɗauki kuɗinmu a kai waje. Abin da Turawa suka zo suka yi mana, aka talauta Najeriya. Yaya ko abubuwa ba za su lalace ba? Abin da kenan yanzu waɗannan abubuwan da aka ciro almajirci 'ya'ya
ƴaƴan da ake haifa ana sayarwa, matsalolin masu sata mu, duk waɗannan alama ne na rashin shugabanci. In Najeriya na neman su yi maganin abubuwan da ke faruwa, wallahi sai an yi watsi da irin tsarin shugabancin nan da muke da shi.
Dr. Hakim Baba Ahmad da ke zaman kakakin kungiyar dattawan Arewa kenan kan yanayin shugabanci da Najeriya ke amfani da shi a lokacin mulkin tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan. Sai da gwamnati ta kashe akalla naira biliyan 15 domin samar da makarantun almajirai a fitar da su daga tsarin barace-barace kuma su sami ilimin boko. Baya ga na addini da aka fara kaddamarwa a jihar Sokoto a watan Afrilun shekarar 2012, sai dai jim kadan bayan kafa wasu makarantun aka koma gidan jiya na rashin kula da su yadda ya kamata. Ko menene mafita ga rashin dorewar irin wannan tsarin? Sanatar Shehu Sani ya ce
idan gwamnatin tarayya da jihohi da local government suna son su yi maganin almajiranci a Najeriya, to shine su zauna da malaman wayannan almajirai da iyayensu a gina musu sababbin makarantu, a dinga ba su abinci, a yi musu gata kamar yadda ake ma da yan boko, su ma su amfana daga arzikin kasa, ba za ka ga wani yana bara ba. Amma ce za a kama yaro a kama iyayensa shi masu mutunci, bayan ƴaƴanku na masu kuɗi da masu mulki suna cikin daula suna karatu a kasashen waje, to wannan ba kan ka'ida yake ba. Za a iya maganin shi kamar inda aka dauko a da, ta gina musu makarantu, ba malaman su albashi, sai makama iyayensu, saboda su ma ƴan Najeriya ne da suke da ƴanci kaman kowane ɗan Najeriya.
Jigo a siyasar Najeriya Dr. Tanko Yusa cewa yayi
almajiran nan fa ƴaƴan mutane ne, amma manya-manyan mu sun bar su akan titi suna nan suna galabaita. Ya kamata gwamnati da take mulki tabbatar an kawo hankalin malaman mu, a zauna a yi muhawara za a yi fitar da mafita a dauki yaran nan akan titi, saboda a ba su tafarki mai kyau. Domin ba a hakan nan ba, ina tabbatar muku waɗannan yaran gaba ɗaya a gaba za su zo su addabe mu.
Ta fuskan yaki da talauci da yayi wa Najeriya katutu kuwa Dr. Adebola Adewole ya ce mafitar hakan a dokance na kunshe a sashe na biyu na kundin tsarin mulkin kasar, sa'annan sai an koma ga tsarin yadda za a taimaka wa talakawa su tsaya da kafafun su a kasar, kamar yadda marigayi Malam Aminu Kano ya bayyana a baya kafin maslaha ta samu.
Sir Aminu Kano preaching to us that we needed to remember the poor, the talakawas, the young people we call almajiri, some from this east, victims of baby factory, the agberos we find in Lagos, but all the solutions are contained in chapter 2 of our constitution.
Idan ana iya tunawa a shekarar 2018 muryoyin kiraye-kirayen a dawo da tsarin tafiyar da karatun almajirci ya tafi daidai da zamani sun karfafa sosai. Halima Abdulrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.
To baya ga batu da ya shafi rayuwar yau da kullum, sai mu koma jihar Neja, inda zaben sabon sarkin Kwantagora da aka yi ɗan makonnin baya wanda ke cike da rudani ya samu tabarrakin gwamnatin jihar ta Neja, da kuma bayyanar da hujjoji da gwamnatin ta yi dogaro da su wajen amincewa da zaben, duk kuwa da cewar an kaucewa ka'ida wajen gudanar da zaben na sarki, a cewar wasu da suka shiga cikin takarar neman sarkin. Wakilinmu a jihar Neja, Mustapha Nasiru Basari, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Bayan da gwamnatin jihar Niger Najeriya ta amince da Muhammadu Barau Kwantagora a matsayin wanda masu zaben sarki suka zaba domin zama sarki na bakwai a masarautar Kwantagora mai daddaddan tarihi, sabon sarkin ya ce zai yi kokarin hada kan abokan takararsa su 46 da tun da farko suka kalubalanci sahihancin zaben. Ko da yake dai kawo lokacin hada wannan rahoto, ba mu samu jin ta bakin barista Mika Anacha ba, wanda tun da farko ya rubuta takardar korafi akan sahihancin zaben da aka gudanar a madadin sauran 'yan takarar. To amma sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce duk wanda ya kamata a zauna da shi akan lamarin, to an zauna da shi kafin gwamnan jihar Niger Alhaji Abubakar Sani Bello ya amince da zaben masu zaben sarkin.
Duk wanda kare ya kamata ya zama da shi an zauna da shi, kuma kowa ya ba da nashi bayanai, mai girma gwamna kuma shi ma ya dubi magana ya dai tsara tabbatarwa duk wani abin da za a yi wayannan masu zaɓe su ne ke da haƙƙi na zaɓen sarki.
Ma'aida ma korafin da suka yi su a makarantar abokanta karan sun kalubalanci sahihancin yadda aka gudanar da zaben ne. Yanzu kun shirya da su akan wannan matsala ko?
A wannan gaskiya ba zan iya tabbatar maka cewa akwai wani shiri ba. Ita da gwamnati ta dauki ta aiki da daga su masu zaɓe suka kawo an zauna da su kuma sarki Madona ya zauna da majalisar sarakuna domin ya ji nasu shawarwari.
To yanzu kenan ba ku da wani shakku akan su abokan takaran ko za su bijiro da wani abu kenan?
To ba maganar shakku ba ne, abu dai wanda aka yi in akwai shakku ne ai wannan sun rubuta petition nasu.
To sabon sarkin na Sudan Alhaji Muhammad Barau Kwantagora dan kimanin shekaru 47 ya ce zai yi kokarin haɗa kan iyalan na gwamnatin.
Saboda duka wannan mutanen da muka yi takaran da su, su ma sun gada. Su ma suna iya zama sarki cikin su. Duk suna iya zama abin da yake cewa dukkan mun gada. Kamar da nace maka shi sarauta Allah ke bada shi, kuma mutum ɗaya Allah zai dauka ya bayar. So haka nan duk zan kira 'yan uwana mu zauna mu fahimci juna, su ji kudurorina, mu haɗa kai gaba ɗaya saboda mu samu ci gaba masarautar Kwantagora.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma bibiyar shafinmu na voahausa.com. Haka ma za ku iya ziyarar shafukanmu na Facebook, Twitter da Instagram don samun labarai da ɗumuɗuminsu. Yanzu ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci tare da sake saduwa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci mu'amalan matasa da kafofin yanar gizo. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, a makon nan mai karewa, wani abu da ba a kasafai aka saba gani ba, al'ummar kasashe da dama ciki har da Najeriya, inda mutane sama da miliyan 33 a kasar masu amfani da kafofin sadarwa ta yanar gizo da suka hada da Facebook, WhatsApp da Instagram suka fuskanci tashin hankali sakamakon katsewa da kafofin suka yi na tsawon wasu awanni. Kodayake bincike ya tabbatar da cewa wannan ba shine karo na farko da aka taba fuskantar hakan ba. A watan Afrilu da Yuni na wannan shekara ta 2021 kafofin sun taba irin wannan dakatawa da aiki kan wannan batu. Dai shirin matasa a duniyar gizo ya jiyo ta bakin wasu ma'abota amfani da kafofin.
To sunana Awal Hudu daga cikin garin Ukur jihar Plateau, Najeriya. Ba shakka a wannan kafa ta sada zumunta daukewa da ta yi an samu matsaloli da dama, musamman masu cinikayya online. Wasu an yi apply, wasu kuma an yi order har an bada kuɗi. Abubuwa dai ya tsaya gaskiya. Musamman ni na fi shekara 15 ina amfani da wannan kafa, kuma ina da page ina da kuma YouTube channel. Duk da dai ba taba gefen YouTube ba, sai na ga page ya daina, Facebook ya ki aiki, WhatsApp ya ki aiki. Sai da na kira kamfani na MTN da nake sayan data daga gurin su, suka tabbatar mun fa abun ta duniya ce. To wannan abu ya tayar mana da hankali kwarai da gaske. Duba da ba a bamu wani notice da cewan za mu kulle ko za mu dakatar da network saboda ku shirya ba. Kwatsan kawai sai aka je shi an dauke. An yi asara da dama, duk da naji sun faɗi asarar su na kamfanin, amma mu masu harkoki a kanta mu ma din akwai asarori gaskiya da ba za a rasa ba wanda hakan ta same mu.
Sunana Mahmud Aminu. So sakamakon wannan matsala da aka samu na tsaye da wannan kafafin, gaskiya mutane da dama suna korfe-korfe dangane da haka sakamakon kasuwancin su da suke aiwatarwa na yau da kullum. Yanzu kamata yi mu 'yan Najeriya, tun da dai wayannan kafafe dai ba dai damu bane ko kuma ce ba dai na ƙasa bane, to mu abin da ya kamata yi mu 'yan Najeriya ya kamata a ce mu samu hakan, ko kuma a bude mana muwa din makamanci haka ya zama muwa muna amfani da shi saboda ci gaban kasa da kuma mu kanmu ma da sauransu.
Sunana Ibrahim, magana dai gaskiya akan internet da sauransu, abubuwan da ya kosin gaskiya abun ya kawo mana problem da yawa. Kuma gaskiya 'yan Najeriya mafi yanci hankalin su ya karkata akan maganar WhatsApp da Facebook da kuma Instagram. To kuma gaskiya majority na mutane ma su dai suna amfani da maganar wayannan yaɗa labarai, shine sun maida hankali sun karkata da yawa akan irin wannan abubuwa
abubuwa wajen business, wajen makaranta da kuma wasu abubuwa, wasu ma a kasari ma dai kasuwancinsu dai gaskiya ya koma kan wannan. So amma kuma sai a lokaci daya aka katse ki kuma ba mu san menene ya cause ni wannan problem din ba.
Sunana Zainab Abdullahi Sa'id, ni yar kasuwa ce da nake gudanar da harkan kasuwanci na ta online social media. Wannan daukewar network din da ya faru gaskiya ya taba mu sosai ire-iren mu da muke gabatar da kasuwancinmu ta WhatsApp, Instagram, Facebook, ire-iren waɗannan dai kafafen sada zumunta. Gaskiya mun ji jiki dan awannin kadai da ya dauke, mun ji jiki kuma mun koyi darasi akan cewa lallai bai kamata mu rely on social media ba, ya kamata mu creating wani abu ko mu fitar da wani abu, mu daina wani option din bayan wannan abubuwa. Saboda duk da dai yanzu haka kasuwanci ya zama 99% ana yin shi ne online, ko ba mu tunanin za a iya samun matsala ba. Su kansu turawan da suka kirkiri wannan abun ba su mu tunanin za a waye gari a ce ya dauke ba, ko an samu daukewar network duka ba mu wannan tunanin ba. Amma da hakan ta faru dole za mu nema kanmu mafita.
Kafafen sada zumunta na Facebook, Instagram da WhatsApp duk mallakin Mark Zuckerberg ne dan asalin kasar Amurka, kuma sun kasance mafi girman kafafe na sada zumunta a yanar gizo da aka fi amfani da su a Najeriya. Masani kuma kwararre a fannin kimiyyar yanar gizo a Najeriya, Ibrahim Majitafa, yayi mana karin haske kan dalilan da yasa ake samun irin wannan tangarda.
A cewar shi Zuckerberg ya ce wato internal networking issues ne, wato a cikin harkar da ya shafi sadarwa ko networking na system din su ne ya zama yake ya samu matsala. Amma injiniyoyinsu sun kasa gano wannan matsalar har ya dauki lokaci kadan. Masana abin da suka ce shine wato akwai wani abu da ake cewa Border Gateway Protocol, BGP, wato akwai autonomous system wanda akan network shine yake gane cewa a'a wana kaza ne address kaza yana nan kaza a wannan server din. To saboda haka in aka sa address din ko akwai application din za a iya samun amfani da wannan application din. So akwai abin da ake cewa lookup, domain lookup. So DNS din gabaki daya a ranar a wannan lokacin da cikin wannan hours din Facebook nasu gabaki daya babu, wato kamar Facebook, WhatsApp da Instagram gabaki daya sun bace daga internet. Sannan su kuma kansu ma'aikatan Facebook din engineers din su ma kansu ba su da damar yadda za su iya reaching out to data centers din su. So kaga wannan sai ya sai da ya dauki lokaci dayawa kafin aka iya gano matsalar. Ya kamata a ce yanzu su masu kananan businesses saboda irin wannan matsalolin da aka samu ya kamata, duk da dai Facebook, WhatsApp da Instagram yana da tasiri akan yanayin cinikayyar su, ya kamata suna da nasu na kansu wanda shine za su rely on it. Saboda idan irin wannan abin ya faru lallai suna da abin da za su falling back to. Ya kamata kana da organic link. Organic link din nan kuma za ka yi using companies like website ɗinka ta iya sadar da kai, wato e-commerce naka na kanka, ba ka sai zama kamar Facebook yana complementing naka ne. So in ya zo kana da naka in ba wai gabaki ɗaya internet ɗin ba ce ta shutting down gabaki ɗaya, sai za ka ga mutane suna da alternative ba wai a rely on channel ɗaya ba. So abin da zan iya ce ma masu ƙananan businesses, to lokaci ya zo lallai ya kamata kowane mai ƙaramin business ya zama yana da nashi, wato in website ne, in e-commerce ne, kana da naka na kanka ba wai rely on Facebook kaɗai ba. Saboda idan ka rely on akan abu ɗaya ne to a lokacin da ya samu matsala to kaga bayan da za ka yi.
Madalla, to ma sauraro a nan shirin zai dakata a wannan makon, sai kuma na gaba da yardan Allah za a ji mu dauke da wani sabon maudu'in. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka, ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi, sai mako na gaba da yardan Allah. Assalamu.
Masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu da sanyin safiyar ku karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana, sai ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarafilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Leonard Sahilu, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ki muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace, salam.